إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باين هكا يا إخوان مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا غالا مدوكا كين سركي ديسا كتارامو أونم بجري ميتارن البركة a ƙarƙashin wannan masallaci Masjidu Shafi'i a wannan unguwa ta Sura Bindi, domin ci gaba da littafin Al-Akhdari wanda Malam Abu Zaid Abdulrahman Al-Akhdari ya wallafa. A yau muna 24 ga watan Rabi'ul Awwal, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447, wanda ya daidai ga 16 ga watan 9 miladiyya Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2025. Wannan shine darasinmu na hudu a cikin wannan littafi mai albarka. Mala yake cewa wala yahillu lahu suhbatu fasiqin, mala yake cewa baya halitta a gare shi ya kulla kawanceceniya da fasiki, wala mujalasatuhu koko ya yawaita zama da shi لغير ضرورة باتارد وتلرورابا ولا يطلب رضا المخلوقين كما بزاينمي يردا حلتوبا يردبايو بسخط بسخط الخالق دهشن واندشيني مهلتي. قال الله سبحانه وتعالى ألا مدوك كنسركي يكيتوا والله ورسوله أحق أن يردو، ألا دمنزنشي سوسكه تنتنتا سنمي يردشي in kanu mu'minina, in dai sun kasance su masu imani ne. Wa qala alaihi salatu wassalam, mala yace manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yace la ta'ata li makhluqin, babu yin biyayya ga mutumin da la ta'ata li makhluqin, babu biyayya ga abun halitta, fi ma'siyatil khaliqi, a cikin wajen saba ma mahalicci. Wala yahillu lahu, kuma baya halatta a gare shi an yaf'ala fi'lan, ya aikata wani aiki, hatta ya alama hukma Allah fihi, har sai ya san hukuncin Allah a cikin wannan aikin. Wa yas'alul ulama'a, kuma ya tambayi malamai, wa yaqtadi bil muttabi'ina, kuma yayi koyi da wa'anda suke biya, li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ga wa'anda suke bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, alladhina yadulluna ala ta'atillah, wa anda suke nuni akan yin biyayya ga Allah madaukakin sarki, wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytan, wanda kuma suke yin hani ga bin shaydan, wala yarda li nafsihi, kuma ba zai yarda ga kanshi ba, ma radiyahu al muflisuna, abunda wa'anda suka yi asara suka yarda da shi da kawunansu. Alladhina da'at a'maruhum, wa'anda shekarunsu sun ɓace, fi ghairi ta'atillahi, a cikin saba mu Allah madaukakin sarki. Faya hasaratuhum, mala yake cewa za su yi nadama, wa ya tula buka'ihim, kuma kaitansu za su yawaita kuka, yawmal qiyamati, a ranar tashin alqiyama. Mala yake cewa nas'alullah, mala yace muna roƙon Allah madaukakin sarki, subhanahu madaukakin sarki, an yuwaffiqana, ya datar da mu, littiba'i sunnati nabiyyina, wajen bin tafarkin annabinmu, wa shafi'ina, da wanda zai ce tammu, wa sayyidina, da shugabanmu, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wanda shi ne Muhammad, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. A satin da ya wuce mun karanta wasu abubuwa da dama amma ba mu yi sharhin su ba, ba mu yi bayani akan su ba. Kuma a satin da ya wuce mun karanta abubuwa da dama kuma ba mu yi sharhin su ba, aka bari na wuce. Akwai abubuwa kaman alhasadu, albughdu, kaman al'abathu, kaman as-sukhriya, kaman az-zina, kaman al'abathu, wannan duka ba a bari ba na yi bayanin su kuma kuka bari na wuce. To ban sani ba kun san su ne, shi yasa muku munu magana ba koya koya. Ai an wuce su, abinda aka ƙetare aka je ga wani ƙetare su muka yi kenan. Inda an yi magana a lokacin da sai a dawo a yi bayanin su. Ni na zana yi bayanin su, sai na je gida ina sauraro na ji cewa din na ƙetare su. To a gaba sai su hankalta, saboda in mun wuce ba za mu dawo ba. Malai yake cewa wala yahillu lahu suhbatu fasiqin, malai yake shi mutum wanda yake mai hankali baligi baya halatta a gare shi ya kasance mutumin da yake kawanceceniya da shi, abokanin rayuwar shi wanda yake zama da su, malai yake su kasance fasiqai ne. Fasikanci kamar yadda malamai suka tafi ya kashe kashi biyu. Akwai wanda zai iya fidda mutum daga musuluncin shi, misali mutumin da zai shirka ga Allah madaukakin sarki, ko mutumin da zai yi wani abu ya hada wani da wani da Allah madaukakin sarki a wajen bauta, to wannan mutumin zai iya zama yayi fasikanci fasikanci babba. Akwai fasikanci kuma wanda baya fidda mutum daga cikin musuluncin shi, misali mutumin da zai saba ma Allah zai ci riba, ko mutumin da zai yi zina, ko mutumin da zai yi ƙarya, ko mutumin da zai ci amana. To wannan ba a ce mishi fasiki wanda ya fita daga cikin musuluncin shi, amma dai yayi laifi wanda in ba ya tuba ba akan wannan laifin, malai ce bai kamata a samu mutumin da yake da imani ba ya zamna da mutane waɗanda suke lala. Idan aka ce al-fasiqu ana nufin da shi al-mujahiru bil ma'siyah, mutumin da ya fito ƙarara ya bayyana saban Allah shi. In zai saban Allah shi ba zai sitirta ba, zai yi kowa ya gani. To wannan shine ake ce ma al-mujahiru bil ma'siyah, wanda ya bayyana saban Allah ƙarara ba tare da ya sirranta ba. Shine malai yake cewa bai kamata a samu mutumin da yake mai hankali ba baligi musulmi ya zamna da mutanen da suka kasance mutanen banza ne. Malai yake cewa wala mujalasati, ko yawan zama da su, ya zamanto a ce inda kake zamnawa ka huta mutanen banza ne, ko ya zamanto a ce waɗanda kake hulɗa da su yau da gobe mutanen banza ne. Malai yake cewa saboda fadar Allah madaukakin sarki, wa idza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatina, Allah ya ce idan ka ga waɗanda suke abkawa a cikin ayoyinmu, fa'arid anhum, Allah ya ce ka kauda kanka daga inda ake banna mutanen da suke taka dokan Allah. Anan yakhuduna fi ayatina, ko ya kasance mutane ne wanda idan sun zamna a majalisarsu babu abinda za suke yi sai dai su dauko mas'ala ta addini suna tattaunawa, wannan ya kawo aya ba wurinta ba, wannan ya kawo hadisi ba wurinta ba, wannan ya bada hukunci da yadda ya ga dama. Alladina yakhuduna fi ayatina, kuma zai iya daukan mutanen da su suna karya dokan Allah, suna saban Allah, wurin da sai an namimanci ake ko gulma ko cin naman mutane, Allah yake cewa fa'arid anhum, ka kauda kanka daga irin waɗannan mutanen, hatta ya khudu fi hadithin ghairi, har sai lokacin da suka kasance suna wani maganan wanda ba wannan ba. Wa in ma yunsiyannaka shaytan, Allah yake cewa koda shaytan ne ya mantar da kai kana zamna da mutane waɗanda suke mutanen banza ko fasikai ne, ko kana zamna wuri wanda babu kiyaye dokokin Allah a ciki, Allah yake cewa ko da shaitan ne ya mantar da kai ka zamna a wurin, to a lokacin da ka tuno fala taqud ba'da dhikra ma alqawmi adh-dhalimin, duk lokacin da ka tuno Allah ya yi umarni a cikin wannan ayar to ka tashi ka bar wurin kada ka zamna da mutanen da suke azzalumai ne suna keta dokokin Allah al-Imam al-Qurtubi a kalkashin wannan tafsirin na ayar yake cewa fi hadhihi al-aya yake cewa wannan ayar a cikin ta dilalatun ala ijtinabi ashabil ma'asi yake cewa a cikin ta akwai dilala akwai hujja mai nuna cewa mutum ya guji mutanen da suka kasance suna saba ma Allah idza zahara minhum munkar idan dai ya tabbata mutane ne wanda sun yi hito da Allah suna bayyana fasikancin su suna bayyana fajirsun su Allah madaukakin sarki yake cewa wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir Allah yake cewa wala tarkanu ila alladhina zalamu kada ku karkata ga mutanen da suka kasance azzalimai ne wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar sai wuta ta same ku Ibnu Abbas yake cewa ai la tudahinu kada ya zamanto kana tare da mutanen da suke azzalimai ne ko suna yin shirka ko suna yin wani abu wanda ya bayyana karara kowa ya san cewa saba ma Allah ne amma idan za su yi ba su boyewa suna bayyana shi to Allah madaukakin sarki yake cewa duk mutumin da ya zamna da mutanen da suke zalunci mutanen da suke taka dokokin Allah a bayyane Allah ya ce fatamassakumun nar zama din da su za a iya sa kuma a ranar tashin alkiyama wuta ta samu mutumin da yake zamna tare da mushrikai ko mutumin da yake tare da mutanen da fasikai ne to idan dai bai guje su ba zama da su zai samu ladar lokacin da ake fasikancin a lokacin da yake zamna zai iya samun zunubin da zai kai shi a wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisi wanda al-Imam Muslim da al-Imam al-Bukhari suka fitar manzo Allah tsira da amincin Allah yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir yake cewa duk mutumin da yayi imani da ranar yayi imani da Allah yayi imani da ranar karshe fala yajlis ala ma'idatin yudaru alaiha al-khamr Allah yake cewa kada mutum ya zamna a tabulkin da masu wurin inda suke zamna suna ba junan su giya suna sha to manzo Allah ce duk mutumin da yayi imani da Allah kada ya zamna wuraren da ake saba ma Allah madaukakin sarki anan manzon Allah ya gayi giya ne saboda ita ma giya tana daga cikin dangin saba ma Allah to duk abun da ya kasance saba ma Allah ne to kada mutum a same shi yana zama tare da waɗannan mutanen waɗanda su aikin su kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisi ingantacce yake cewa almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalif Manzo Allah yake cewa mutum idan dai yana tare da mutanen banza to za a iya tara shi da mutanen banza a ranar tashin alkiyama dan haka ba wayewa bane ba mutum ya ce shi ba zai aikata kaza ba amma zai zamna da mutanen da suna wannan sabon Allah ba wayewa bane kai baka shan giya ka zamna wurin da ake shan giya ba wayewa bane kai baka shan shisha ka zamna wurin da ake shan shisha ba wayewa bane baka shan sigari ka zamna tare da masu shan sigari ba wayewa bane kana zamne tare da ƴan dara kai baka dara kuma kai ka ci gaba da zama da su Malik bin Dinar da Allah ta kara tabbata a gare shi a cikin Raudatul Uqla al-Uqala li Abi Hayyan yake cewa innaka an tanqula al-hijara ma al-abrar khairun min an ta'khula al-khabisa ma al-fujjar yake cewa ka zamna tare da mutanen kirki ya zamanto cewa aikin wahala suke ya zamanto cewa dutsi suke doka suna malmala shi suna kai shi wani wuri yake cewa ka zamna da su yafi maka da ka zamna da mutanen da suke cin kayan danye mutanen da suke cin kayan alatu a Malik bin Dinar yake cewa gwanda ka zamna da mutanen girki koda ko ba su da ko dala koda ko su ba kowa bane ba kai koda aikin wahala kake yi tare da su kuna dokan duwa su kuna malmalawa kuna yin gaba da su Malik bin Dinar ya ce to ka zamna da waɗannan mutanen ya yi cewa ka zamna da mutanen da suka kasance mutanen banza ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana bayanin misalin aboki na kirki da aboki na banza manzo Allah yake cewa misalin mutumin da yake sayar da turare ne ko mutumin da yake kira mutumin da yake sayar da turare idan ma baka ba bai saida ma ba za ka iya jin kamshi a gare shi kuma za ka iya amfana da sana'ar da yake ko ta kagani ko ka ji kamshi daga gare shi ko ko idan ya zamna ka ji kamshi ko ko ya saida maka shi ko mutumin da ya kasance yana aiki na kira to zai iya sanya ma wani da ci ko ya kone ma kayanka wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana rena sana'ar yan kira bane amma dai ana bada misali ne saboda mutum ya samu ya zamna da mutanen kirki koda ko malamai suka ce fasikanci koda na bid'a ne mutumin da bid'a shi ta bayyana karara an san cewa yana yada bid'a ko ko mutumin da yake da wata aqida ko dan shi'a ne ko dan qur'aniyuna ne ko khawarij ne ko ma wace irin aqida gare shi wanda ta bayyana kuma ya bayyana ta kuma yake kira zuwa a gare ta to malamai suka ce shi ma wannan bai kamata ka zamna da shi ba saboda wata ran zai iya gwabarta maka aqidan kai sanya maka wani tunani daban wanda kai baka da wannan tunanin a rayuwarka wani mai azancan zance yake cewa fa alayka bi arbab as-sudur faman ghada bi arbab as-sudur qad hafala yake cewa kaza ka zamna da mutanen da suke da zuciya na kware yake cewa to duk mutumin da ya zamna da mutanen da suke da zuciya na kware shi ma za ka samu zuciyar shi mai kyauci duk mutumin kuma da ya zamna da mutanen da suke da gurbatacciyar dabi'a za ka ga cewa shi ma ya sufanci da wannan mala yake cewa li ghairi daruratin mala yake cewa indai ba wata larura wata dole misali wani taro ne ake yi hukuma ta kira ku kun zo da ku da su mutane ne mutanen banza an zamna domin a tattauna wata matsala mala yake cewa to indai ba larura bane ba ko ko jirgi zaka hau ka san cewa jirgin nan akwai wani mawaki ko akwai wani fasiki da zai shiga jirgin wannan duk ba matsala bane zaka iya shiga da shi ko ko za ku shiga bisu aje wani wuri mala ce li ghairi daruratin indai ba wata larura ba ta dole take sa ka zamna da shi to ba a so ba ga mutumin da yake da mai hankali mai imani ya zamna da mutanen banza yake cewa akwai wani daga cikin salaf wanda ban iya tuna sunan shi yake cewa shi da ya ga dan shi da mutumin da yake dan bid'a ne ko ko ga mutumin da yake saba ma Allah madaukakin sarki yake cewa har gwanda ya ga dan shi tare da dan Daudu ce ta hi mai sauki saboda nan saba ma Allah ne da shi amma can kuma za su zanki awwal ayoyin Allah ne suna fassara su suna bankare su irin yadda suka ga dama mallan yake cewa wala yatlubu ridal makhluqina kuma ba a so ga mutumin da yake musulmi mai hankali ya zanki neman yardan mutane bi saqtil khaliq saboda ya nemi yardan mutane da hushin Allah madaukakin sarki ka saba ma Allah saboda kana neman ka samu yardan mutane misali ka zama mawaki saboda kawai kana neman yardan mutane mutano su soka ka zama dan comedy kana lalata a social media ba dan komai ba saboda mutane su san ka ka zama to kana yawo da mota ko kana yawo a gari kana zagin mutane da lasifika ba dan komai ba saboda kai a san ka kuma alhali cikin wannan neman soyayyar na mutane da kake saba ma Allah madaukakin sarki kake wannan kuma yana shiga kalkashin duk mutumin da yake da wata aqida duk mutumin da yake da wata bid'a shi wanda yake yadawa saboda shi kawai ya samu soyayya da kamna ta mutane da za ka rice shi a daki daga shi sai kai zai rantse ma da Allah cewa wannan abun da shike akan shi baya da dalili daga alqur'ani baya da dalili a hadisi amma saboda ya nemi yardan mutane saboda ya samu mutane su tara mai abun duniya to zai iya kasancewa ya nemi yarda su saboda ya saba ma Allah madaukakin sarki mallan ya kawo dalili daga alqur'ani mai girma yake cewa Allah madaukakin sarki yake cewa wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu in kanu mu'minin Allah da manzon Allah su kadai ne suka fi cancanta bawa ya nemi yarda su in dai mutun ya kasance shi da gaske ne mai imani ne ana Allah madaukakin sarki yake cewa wallahu wa rasuluhu Allah da manzon shi sai kuma yace a haqqu an yurduhu da Allah madaukakin sarki ya ga dama zai ce a haqqu an yurduhu ma saboda mutum bi ake magana akan shi manzon Allah da Allah madaukakin sarki amma da aka tashi magana neman yarda Allah da manzo kuma sai aka ce an yurduhu sai ne mai yarda shi saboda neman yarda Allah madaukakin sarki tana kalkashin neman yardan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu mutumin da zai ce shi zai nemi yarda Allah madaukakin sarki amma ya bankare hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba zai yi aiki da su ba koko ga wata magana ta manzon Allah ya ture ta kuma ya ce neman yarda Allah madaukakin sarki yake nema. To wannan mutumin babu yadda za a yi ya samu yarda Allah madaukakin sarki tare da cewa yana saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa fa in tanazatu fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Allah yake cewa idan kuka yi cece ku ce kuka yi sabani akan wani abu to ku maida shi zuwa ga Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka kanin al'umma ba za su taba haduwa ba in dai ba sun hada kansu a alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayuwa mutum ya kudirce wata aqida ta kafirci, kai ka kudirce aqida ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a ce wai da kai da shi ku zamna ku yi sulhu abunku addinin ku ya zamanto abu guda ne, a'a su mutanen da suke zamna domin su kasance tsintsiya madar minki guda dole sai ya kasance suna kalkashin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna kalkashin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Duk mutumin kuma da zai ce shi ba zai aiki da wannan ba kuma yana so da kai da shi ku hada kai to wannan hadin kan ba zai taba yiwa ba. Allah madaukakin sarki yake cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah yake cewa na rantsi da ubangijinka mutane ba za su taba yin imani ba har sai sun sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai yin hukunci a tsakanin su. Da yi haƙƙin muka fi masu dara bainahun Allah yake cewa sun malaya jidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kuma sannan idan aka samu wani hukunci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kai bai ma daɗi ba to ba za ka ɗauki abin da ya ma daɗi ba ka bar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To Allah madaukakin sarki ya rantsa yake cewa la yu'minuna mutum ba zai taɓa samun imani ba idan dai ba ya haɗa abu biyu ba yarda Allah da yardan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mala ya ƙara kawo hadisi yake cewa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, babu da'a ga dukkanin wani dangin halitta a cikin abun da saba mu Allah madaukakin sarki ne. Koda babanka ne ya umarce ka da ka saba mu Allah madaukakin sarki to ka nuna mushi cewa wannan saban Allah ne, kamar yadda annabi Ibrahim ya nuna ma baban shi cewa bautar gumaka da yake yi wannan saban Allah ne kuma zai iya kai shi ga mahallaka. Haka koda mamarka ce ta umarce ka da wani abu in dai akwai saba mu Allah a ciki to ba za ka yi ba domin ka nemi yardarta. Haka koda miji ne ya umarci matar shi ta mishi wani abu wanda Allah madaukakin sarki bai yarda da shi ba, babu nassi a alqur'ani ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba za ta yi mishi biyayya ba. Koda ubangidanka ne ya umarce ka da wani abu na saba ma Allah madaukakin sarki to ba za ka yi mishi biyayya akan wannan ba. Muawiya yarda Allah ta kara tabbata a gare shi, wata ran ya zo wajen Aisha da Allah ta kara tabbata a gare ta yake ce mata ina so ki rubuta min wani littafi dan karamin littafi wanda ki yi min wasiha a cikin wannan littafi. Yake ce mata wala tukfiri alayya, yake cewa ki rubuta min dan karamin littafi wanda zai amfane ni a rayuwata amma kuma kada ki tsawaita. Aisha da Allah ta kara tabbata a gare ta take cewa salamun alayka, take cewa amincin Allah ya tabbata a gare ka, take cewa amma ba'du bayan haka fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, take ce mishi naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa man iltamasa ridallah, duk mutumin da ya nemi yarda Allah bi sahatin nasi tare da cewa mutane su yi hushi da shi mutane su saba da shi kafahu Allahu ma'unatan nas, take cewa Allah madaukakin sarki zai wadatar da shi duk wani tallafi wanda zai fito daga wajen mutane. Misali kana wa'azi ko kana da'awa ko kana wani aiki na alkhairi ko kai ma'aikaci ne kana kokarin cewa a tsayar da adalci ba tare da an yi cuta ba, ba tare da an zalunci ba wanda baya da haƙƙi akai, amma mutane suna jin haushin wannan abun da kake kuma suna zagin ka, take cewa to ta ji manzon Allah yana cewa Allah zai wadatar da mutum daga dukkanin wani tallafi daga wajen mutane. Take cewa kuma wa man iltamasa ridan nas, amma duk mutumin da ya nemi yarda Allah, mutumin da shi malami ne amma zai murdi ayan Allah ya fassara ta yadda ya ga dama, ko ya murde hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi yadda ya ga dama, ko ku ya kawo ra'ayin shi a cikin abin da ba addini bane, kuma babu wani aya ko hadisi mai tabbatar da haka. To duk mutumin da ya haka saboda ya nemi yardan mutane bi sahatillahi, da ya samu hushin Allah, ka saba da Allah saboda ka samu yardan mutane, take cewa wakkalahu Allahu ila nas, take cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa to Allah zai bar al'amarinka ga mutane, takakane Allah zai bar al'amarinka ga mutane, koda ko a duniya bisa gano ba suna ta yaba maka, suna ta bibiyanka, to idan an tashi ranar tashin alkiyama da ku yi tsine da ku da su. Yan wuta idan sun hada a wuta suna ce ma Allah madaukakin sarki, rabbana haula'i adalluna, sai su ce ya Allah wa'annan su ne wa'anda suka badda mu a gidan duniya, fa'atihim azaban dhifan minan nar, ba su azaba linkin balinke daga wuta. Allah yake cewa li kullin da'fun, kowa yana da limkin shi da kalar shi ta azabar shi. Allah yake cewa walakin la ta'lamu, sai dai ku ba sani ba. To koda a duniya ka yaudar mutane, ka bayyana musu aqida ta banza, sun bi ka, ka sha lalai, to idan an je ranar tashin alkiyama za ku yi tsine da kai da su. Wani mai adancin magana yake cewa walastu binahin min maqalati ta'in, walastu binajin min maqalati ta'in, yake cewa bazan taba tsira ba daga cice ku ce na mutane, walau kuntu fi gharin alayya jabalin wa'ar, yake cewa koda ku ina saman wani dutsi na bar mutane ba za su fasa maganganu akan ka ba. Wa man dallazi yanju minan nasi saliman, yake cewa wane ne wanda zai kubuta daga bakin mutane, daga zagin mutane, walau ghaba anhum baina khafatai nasrin, yake cewa koda ku mutumin nan yayi buya irin buya, duk inda ka boye to mutane sai sun zage ka, koda gidanka ka shiga kan kulli baka hitowa za a ce shi wani kullun yana gida baya hutuwa, in ka fito waje kuma a ce shi wani kullun idan an zo baya gida, to shi mai imani abinda ake so a gare shi, duk abinda yarda Allah ne to kawai ka aikata, kowa ko zai ji haushi, kowa ko zai zage ka, kowa ko zai ji ba dadi, abinda ake so ga mai imani ya dage yayi wannan aikin. Malam yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan, malam yake cewa bai halatta ga mutumin da yake musulmi ne ba, mai hankali ne kuma, ya aikata wani aiki hatta ya alama hukumar Allah fi, har sai ya san hukuncin Allah a cikin wannan aikin da zai aikata. Magana ce, misali magana ce za ka yi koko aiki ne wanda gabanka za su yi moti, misalin sallah, misalin wata ibada wadda da jiki ake yinta, ko misalin wani wurdi da za a baka, ko misalin wani salati da za a baka, ko misalin wani abu da za a baka a ce idan ka karanta ya fi kaza, to kar ka yi wannan aikin, sawa'an aiki ne na magana ko aiki ne na gabbai. Malam ce ba a so ga mutumin da yake da hankali, mutumin da yake musulmi, ya dangi aikata wani aiki hatta ya alama hukumar Allah fi, har sai ya san hukuncin Allah a cikin wannan aikin. Allah madaukakin sarki yake cewa la taqhu ma laysa laka bihi ilm, kada ka fada a cikin abun da baka da ilimi akan shi, misali za ka yi hulɗa da mutum ta kuɗi kala kaza, to kamun a fara ka tambaya ka ji ko ka nemi ilimi ka ji cewa wai Allah madaukakin sarki ya yarda ai kala wannan kasuwancin, za ka yi wata mu'amala da wani, wata mu'amala wadda ta shige a duhu, to ba a so ka fara ba sai bayan an fara ba ka samu kuɗi, ka samu abun duniya, kuma ka dawo kana neman menene hukuncin wannan abu, a tun kamun ka fara ake so mutum ya nemi hukuncin wannan abu, hatta sallah da za ka yi hatta ya alama hukumar Allah fi, ba wai dan kaga mutane suna sallah ba kawai kai ma ka zo ka kabarta ka yi sallah, a ka je a koya maka yaya ake yin wannan sallah, hatta tsarki da za ka yi na wankan janaba ko tsarki da za ka yi na wani abu da ya fita daga jikinka, a bai kamata a ce ba kawai ka yi shi a ka, kawai ka je ka shiga ƙarƙashin famfo ka yi wanka ka yi abin da ka ga dama, a hatta ya alama hukumar Allah fi, har sai mutum ya san hukuncin Allah a cikin wannan aikin da zai aikata. Wasu malamai kamar malikiya suna ganin cewa a dole ne ka je a koya maka duk wani abu da addini ya zo da shi na rayuwa, malaman Shafi'iyya kuma suka ce idan dai ta kama za ka yi wata hulɗa to ka tambaya menene hukuncin wannan abun da za ka yi na addinin musulunci ko na hulɗarka ta rayuwa yau da gobe. al-imam ibn ashir yake cewa wa yuqiful umura hatta ya'lam, yace shi bawa zai tsaye da duk wani aiki, duk wata ibada da ka sani yake cewa bawa zai tsira ta, mallahu fihinna bihi qad hakama, dole sai ka tsaya ka ji menene hukunci wanda Allah madaukakin sarki ya zartar a cikin abun da zaka yi. Idan ka ji hukunci ka gamsu, to yanzu sai ka shiga kai wannan ibadar ko kai wannan aikin. Malai yake cewa to yanzu takaka ne mutun za ya sanin hukuncin Allah a cikin abinda Allah madaukakin sarki ya shar'anta mishi, yake cewa wa yas'alul ulama, ya tambayi malamai. Idan baka sani ba, to ka tambayi malamai menene hukuncin kaza a gaya maka. Allah madaukakin sarki yake cewa fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu, ku tambayi ma'abuta ilimi in kun kasance ku ba ku sani ba. A wani wurin Allah madaukakin sarki yake cewa walau rudduhu walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, dan wani abu ya shige a rayuwa ko a addini, to abinda ake komawa da shi madogara shine alqur'ani, shine hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Anan da malai ya ce wa yas'alul ulama, ya tambayi malamai, sai to yake so ya bayyana maka wani irin malamai ne zaka saurara kuma wani irin malamai ne zaka bibiya, saboda kada ka je ka bi mutumin da yake da gurbatacciyar aqida ya lalata ma aiki ko ku sanya ka wani aiki wanda Allah madaukakin sarki bai sanya ka ba. Sai yake cewa al muttabi'ina li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, su wane ne wa'anda zaka bi, yace su ne masu bin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah yake cewa taraktukum ala mahajjatin bayda lailuha ka nahariha la yazighu anha illa hali, manzo Allah yake cewa na bar ku akan wani tafarki mai haske da daren shi da wunin shi duk guda ne saboda hasken shi. Manzo Allah yake cewa ba za ku tabe ba in dai kun bi wannan hanyar. Manzo Allah yake cewa sunnata ita ce wannan hanyar wadda idan mutum ya bi ta ba zai tabe ba. To shine malai yake cewa al muttabi'ina li sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anna malamai zaka bi sune malaman da aka ce maka wa'anga sune malaman Allah, kuku wa'anga sune malaman da suke aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nan malai yana so ya ƙara yi maka bayani, sai yake ce ma idan baka gane ba, alladhina yadulluna ala ta'atillah, malamai wa'anda suke nuna ma mutane ga abinda addini ne, ga abinda alqur'ani ne, ga abinda hadisi ne, amma duk abinda ba wannan ba, ba za su sanya ka ba ka je kayi aiki kayi wahala ta banza. Wani mai azancin magana yake cewa wala yahillu alfi'la hatta ya'lama, babu wani aiki da aka halitta ma musulmi mai imani yayi har sai ya sani hukumul ilahi bi su'alil ulama, yake cewa sai ka san hukuncin Allah a ciki ta hanyar tambayan malamai. Wa yaqtadi bil ulama al amilina, yace kai koyi da malamai wa'anda suke bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, attabi'i sunnati khairil mursalina, wa'anda suke bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutun an ce ma dan shi'a ne, dan me zaka tsaya kana sauraron shi? Mutun an ce maka dan qur'ani ne, shi bai yarda da hadisan manzon Allah ba, dan me zaka saurare shi? Mutun an ce maka wanga mutumin ya shahara da bid'a, ya shahara da yada bid'a, dan me ne yasa zaka saurare shi? So ake ga mai imani ya zamna da malamai wa'anda suke bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malai yake cewa wa yuhadhiruna min ittiba'i ash-shaytan, wa'anda suke ma mutane kaffa kaffa da kasubu shaytan, bin shaytan shine shaytan ya zo ya tsaga ma wata ibada, ya ce ga wata ibada ina ganin idan kai ta zaka samu lada, to idan ka biye ma shaytan kai wannan, to ka zamanto cikin wa'anda suke biye ma shaytan, koko ga wani abu wanda karara alqur'ani ya hana ko hadisi ya hana, amma an same ka kana wannan, to ka kasance kuma cikin wa'anda suke bin shaytan. Malai yake cewa wala yarda li nafsihi ma radiyahu al-muflisuna, yake cewa kuma kada mutun ya lamunce ma kanshi, yarde ma kanshi abinda wa'anda suka yi asara suka yarde ma kansu kakansu shi. Annabi Allah sallallahu alaihi wasallam wataran ya zo wajen sahabban shi yake tambaye su, wai kun san wane ne al-muflis, mutumin da ya asara, mutumin da ya tabi? Suka ce al-muflis shine wanda la dinara lahu wa la dirham, shine wanda baya da ko dala a cikin mu. Allah ya ce wannan ba shine mutumin da yayi asara ba. Allah yake cewa mutumin da yayi asara shine mutumin man ya'ti yawmul qiyamah, mutumin da zai zo ranar tashin alkiyama bi salatin wa siyamin wa zakat, ya zo ya yi azumi, ya zo da zakka, ya zo da sallah, wa yati qarshatan hada wa qadafa hada, amma zai zo ya zage wannan, ya ma wannan kazafi, wa akala mala hada, ya ci haramun din wannan, wa safaka dama hada, ya zubar da jinin wannan. Manzo Allah ce, to idan an kawo wannan mutumin shine za a zan daukar ladan shi ana ba mutane, ana ba mutane. Idan ladan shi ta kare za a zan kwaso zunuban su ana lamta mishi ƙarshe. Allah madaukakin sarki ya bada umarni cewa a yi wuta da shi. Yace to wannan mutumin shine mutumin da yayi asara. To shine mallan yake cewa wala yarda li nafsihi ma radiyahu al-muflisu. Kada mutum ya yarda ma kanshi abunda wa'anda sun yi asara. Wani shi ya san a duniya baya da rabo, amma dan me yasa kai kuma za ka yarda mishi ya zamanto kana aikata irin aikin da yake aikatawa. Yake cewa alladina da'at amaruhum fi ghairi ta'ati llah, mutanen da suka bata shekarun su ba tare da biyayya Allah ba, mutanen da suka bata shekarun su suna shirke-shirke, mutanen da suka bata shekarun su suna bid'o'i, mutanen da suka bata shekarun su suna awwala hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko suna awwala ayoyin alqur'ani mai girma. Malai yake cewa to ya kamata a samu mutum mai imani yana kaffa kaffa da duk abun da za ya sanya shi yayi nadama yayi asara a gobe ranar tashin alkiyama. Allah madaukakin sarki yake cewa an taqula nafsun ya hasrata ala ma farattu fi janbillah wa in kuntu lamina sakhiri. Allah yake cewa idan tashi ranar tashin alkiyama wata rai za ta ce ya kai tona akan abun da na aikata na sabawa a cikin haƙƙin Allah madaukakin sarki. Yake cewa in kuntu lamina sakhiri, koda ko na kasance a duniya ina cikin masu yin izgili, idan karanta aya kai izgili, idan karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai izgili, idan kaga wanda yana kokari ya dabbaka abunda manzon Allah ya zo da shi kai mai izgili, ka nuna suwan ga musan inda duniya ta sa gaba ba, to wannan zai iya kai mutun ga nadama. Aw taqula law anna Allah hadani la kuntu min al-muttaqin. Allah yake cewa ko wata rai ta ce ranar tashin alkiyama da Allah ya shiryar da ni a duniya, la kuntu min al-muttaqin, da na kasance a cikin wanda suke kiyaye dokokin shi. Aw taqula hina tara al-adab. Allah yake cewa ko wata rai za ta ce lokacin da ta ga azaba, law anna li karratan, da dai a ce za a dan maido ni baya a duniya, fa kuna min al-muhsinin, sai in kasance a cikin wanda suke kyautatawa suna ga biyayya ga Allah madaukakin sarki. Sai Allah yake cewa bala tabbaska qad ja'atka ayati. Allah yake cewa ayoyina sun zo maka, fakadabta biha, ka karyata da su, wastakbarta kai girman kai, wa kunta min alkafirin, kuma ka kasance daga cikin wa'anda suka kafirce mu Allah madaukakin sarki. Shi bawa mai imani kullun yana kaffa kaffa, kamar yadda Hausawa ke cewa ka zan ki kana duba bakin gatari, kana sara kana duba bakin gatari, kana sara kana duba cewa kuma menene ka aikata wanda zai iya sa a gobe ranar tashin alkiyama ba kai nadama ba, koko menene ka aikata wanda zai sa gobe a ranar tashin alkiyama mutum ya samu ya tsira. Malam yake cewa wa'annan mutanen fa ya hasaratuhum, yake cewa wa'annan mutanen da su yi kuka su yi nadama a ranar tashin alkiyama, so su ji cewa sun yi nadama, sannan za su yi ta kuka lokacin da kuka baya musu umarni. Sai malaka yake cewa nas'alullaha subhanahu, malaka yake cewa muna roƙon Allah madaukakin sarki. Al-Imam Saljama sai yake cewa subhanahu, wannan kalmar duk in ta zo za ka ga cewa tana zowa ce mansuba, tana zowa da fataha, saboda akwai wani fi'ili da ake kaddara mata, kaman ka ce na ambaci Allah madaukakin sarki, zakaratullaha subhanahu, ko wani abun da ya kama da haka. Yake cewa ani wafiqana littiba'i sunnati nabiyyina, yake cewa ya datar da mu da bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk aikin da zaka yi idan dai ba kalkashin karantarwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, yayi to wannan aikin banza ne kai. Allah yake cewa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahuddin, ba umarce su ba sai dan su yi ma Allah madaukakin sarki bauta, suna masu tsantsance wannan bauta ga Allah madaukakin sarki. Al-Imam Qatada yake cewa aiki ba zai taba karbuwa ba hatta yakuna shar'an, aiki ba zai karbu ba duk aikin da za ka yi indai ba Allah ya saka ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya ka to wannan aikin ba za a karba ba sannan koda aiki ne wani abu ne Allah ya ce ayi amma baka yi shi ba kalkashin karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al imam Qatada yake cewa babu lada a kai duk ibadar da za ka yi ko za ka yi shekara 40 a masallaci idan dai baka yi ta kalkashin karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to baka da lada a kai shi yasa malam yake roƙon Allah ya tabbatar da mu akan bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan aiki ne na manzo Allah shi ya fara manzo Allah shi yake addu'a yana cewa Allahumma ya muthabbital qulub yake cewa ya Allah wanda yake tabbatar da zukata yake kafe su ثبت قلبي على طاعتك او روايه على دينك manzo Allah yake cewa Allah ka tabbatar da ni akan addininka Allah ka tabbatar da ni akan yi maka da to ana so mutumin da yake da imani a cikin addu'o'in shi ya ƙara da wannan mutum ba kudi ba kadai zai nema ko kasuwa ko aikin ya ka hada da cewa cikin addu'o'inka Allah madaukakin sarki ya datar da kai da bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kaga in an ce ma manzon Allah ya ce kana hakura ka sallama to Allah madaukakin sarki shine ya datar da kai wani za a kawo mishi alqur'ani a kawo mishi wani korana za ta fado a gaban shi ba zai yi imani ba saboda Allah bai datar da shi ba kana so ga mai imani ya yawaita addu'a cewa Allah ya tabbatar da shi akan bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa shafi'ina wanda kuma zai yi ceto a ranar tashin alkiyama wannan ya tabbatar mana da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas Allah madaukakin sarki za ya bashi dama a ranar tashin alkiyama kamar yadda ya zo a cikin hadisi mai tsawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni ne Allah madaukakin sarki ni ne ma'abucin shafa'a a ranar tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sun kasa shafa'an shi zuwa kaso biyar ko wani abun da ya kama da haka na farko manzo Allah zai yi addu'a zai yi shafa'a ga dukkanin bayu cewa a samu sauki a zo a yi ma kowa hisabi kowa na aljanna ya tafi aljanna na wuta ya tafi wuta manzo Allah zai yi wannan ceton ga dukkanin gamagarin al'umma ne saboda kowa ya san makomashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yi wannan ceton akwai kuma ceton da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi mutanen da saban Allah su ya kai su wuta amma cewa ba su da shirka sai manzo Allah ya yi shafa'a gare su a cirato su daga wuta a kai su aljanna akwai mutanen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ma shafa'a wanda su asalin su zunuban su za su kai su wuta amma manzo Allah zai musu shafa'a ba tare da sun shiga wutar ba Allah madaukakin sarki ya shiga aljanna tare da su akwai kuma yanki na hudu wanda manzo Allah zai yi musu shafa'a shine a sanya su aljanna ba tare da an yi musu hisabi ba akwai wanda manzo Allah zai yi tsaye musu ceto a wajen Allah su ba za a duba ayyukan su ba kawai za a ce su tafi aljanna Allah madaukakin sarki ya sa muna cikin su akwai yanki na karshe wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi shafa'a a gare su a ranar tashin alkiyama su ne ɗan aljanna mutumin da yake gida na farko ko yake gida na biyu ko yake gida na uku sai manzo Allah ya yi mushi ceto sai a dauke shi a kai shi gida na ɗari ko a dauke shi a kai shi gida na miliyan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin waɗanda za su samu ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam da shugabanmu wanda shine muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi anan kuma malam ya ƙare muqaddima na littafin shi a sati mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sai mu shiga fasli wanda malam ya yi akan tsarki at-tahara wannan abubuwa guda uku su ne malam ya fara bayani tare da su abu na farko babu wata ibada da bawa musulmi za yi matukar daidai tabbata akan tauhidi ba babu wani abu da za a dorawa akan addinin musulunci indai baka da kalmar shahada shi yasa tun farko malam yake cewa awwalu ma yajibu ala al-mukallafi yake cewa tashihu imani shine gyara imanin shi duk abun da zai warware ma musuluncin ka ya zamanto kana guje mushi to idan mutun ya samu wannan sannan kuma mutun ya sofantu da halaye da dabi'u na kirki abu na uku da malam ya yi muqaddima akan shi shine kuma bawa musulmi ya je ya nemi ilimi ba so ka amshi kalmar shahada kana sunan musulmi kana tunanin ma kai mai imani ne amma a same ka kai baka zuwa a koya ma addinin ka a same ka kai baka da alaka da abin da ya shafi addini to wannan ma malam yayi muqaddima akan shi yayi bayani akan shi Allah madaukakin sarki ya ba mu lada a cikin abin da muka karanta abinda muka yi kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.